Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi gargaɗi a jiya Juma'a cewa Rasha da China suna zamanantarwa da kuma faɗaɗa makamansu na nukiliya, yayin da ake ƙara takun saƙa da Moscow akan Ukraine da kuma Beijing akan Taiwan. Da yake magana a halkwatan rundunar dabarun Amurka, kwamandan soji da ke kula da makaman nukuliyan Amurka Austin ya ce Amurka na gab da shiga wani sabon babi, inda manyan kasashen guda biyu masu ƙarfin nukuliya ke zama masu gasa da ita. Sakataren tsaron Amurkan ya caccaki shugaban Rasha Vladimir Putin game da abin da ya kira barazanar makaman nukuliya da bai dace ba tun bayan mamaye ƙasar Ukraine a cikin watan Fabrairu. Masu ƙarfin nukuliya dai suna da alhaki mai girma na gujewa takala da rage hadarin yaduwa da kuma hana tashin hankali da yakin nukuliya, in ji shi. Kwana guda bayan sanar da hukuncin kisa kan wani mai zanga-zangar adawa da gwamnati, kafar yada labarai Iran ta ce shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi da sauran jami'an gwamnatin kasar sun yi alkawarin ci gaba da murkushe tarzoma a fadin kasar, duk kuwa da tofin alazi ne daga kasashen yammacin duniya. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, kafafen yaɗa labaran ƙasar Iran suka rawaito cewa an rataye Mohsen Shekari, ɗan shekaru 23, da safiyar ranar, bayan da aka same shi da laifin tare wani titi tare da kai hari a kan wani jami'in tsaro a birnin Tehran. Kotunan ƙasar Iran sun zartar da hukuncin kisa a kan aƙalla mutane 10 da aka kama da hannu a zanga-zangar, amma Shekari shi ne mutum na farko da aka aiwatar da hukuncin kisa a kan shi. Kasashe da dama ne suka mayar da martani ta hanyar sanar da ƙarin takunkumi da aka kakabawa Iran, ciki har da Burtaniya da Australia. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da Amurka da Canada suka fitar a jiya Juma'a, sun ce sun ɗauki matakin sanya takunkumi a kan jami'an Iran da ke da alaka da take haƙƙin bil'adama, ciki har da waɗanda suka aikata wani ɓangare na murƙushe masu zanga-zanga da nufin hana al'umman Iran 'yancinsu na ɗan adam da 'yancinsu na asali. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani wurin bada kariya ga 'yan gudun hijira a Sudan ta Kudu na fuskantar cunkoson jama'a mai yawa sakamakon kwararren 'yan gudun hijiran. Wurin wanda dakarun wanzan da zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ke bada kariya, an kuma shirya shi ne don ɗaukar mutane 12,000, yanzu haka yana ɗauke da mutane 37,000, a yayin da wasu dubbai ke ci gaba da kwarara sakamakon tashin hankali a jihar Afanayal. Faɗan da ya haifar da kwararren 'yan gudun hijiran yana faruwa ne tsakanin wasu ƙungiyoyi guda biyu masu ɗauke da makamai a jihar Afanayal da ke arewa maso gabashin Sudan ta Kudu. Rikicin ya ɓarke ne a ƙauyen Kudok da Fashoda, wanda aka shafe tsawon watanni ana tashe-tashen hankula tare da laƙume rayukan mutane sama da 4,000, kana wasu 20,000 kuma sun rasa matsugunansu. Har yanzu dai ɗan wasan Brazil Neymar ya kuma kammala wata gasar cin kofin duniya da kuka, inda ɗan wasan ƙwallon ƙafa mafi tsada a duniya ya nuna cewa watakila ne zai sake yi wa Brazil wasa bayan da Croatia ta duke su da ci mai zafi. Ɗan wasan mai shekaru 30 wanda ya fara zura wa Brazil ƙwallo a raga a cikin ƙarin lokaci a wasan dab da na kusa da na ƙarshe a Doha, lokacin da shi ɗaya tilo ya taka rawar gani, ya shiga ɓacin rai bayan da Croatia ta samu nasara da bugun fenalti. Shi ko Lionel Messi na Argentina da takwarorinsa sun tsaya a cikin filin wasa har tsawon mintuna 20, suna raye-raye da tsalle-tsalle a gaban magoya bayansu na murnin nasara da suka samu, inda suka cira a ƙyallaye. Argentina za ta kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya. Yunkurin Messi na lashe kambin gasar cin kofin duniya yana nan daram. A jiya Juma'a ne Argentina ta doke Netherlands da ci 4-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda Messi ya fara zura ƙwallon farko.
Na Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihar Tawa, inda wani mummunar rikici tsakanin makiyaya da manoma ya jazo hasarar rayuka. To madalla, kamar yadda muka bayyana muku tun farko, wani mummunar rikici ya barke tsakanin makiyaya da manoma a jihar Tawa, al'amarin da ya jawo hasarar rayuka. Gwamnan jihar Tawa, wanda ya yi rangadi domin kamfe ɗin neman zaman lafiya, ya yi wa sashen Hausa na muryar Amurka ƙarin bayani, yayin da a gefe ɗaya kuma hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma ta yi gangami domin wayar da kan jama'a dangane da muhimmancin zaman lafiya. Daga birnin Kwanne, wakilinmu Haruna Maman Bako ya yi kuma da wannan rahoto.
A cikin da'irar bazaruwa a cikin gundumar da ke dauke da wannan suna ne a cikin jihar Tawa, jamhuriyar Nijar, an kai wata rangama mummuna tsakanin manoma da makiyaya na garin Kwalluwa. Abin bayyacewa a nan shine bazaruwa na iyaka da kasar Mali, inda 'yan ta'adda ke cin karansu ba babbaka a waɗansu wuraren saboda babu waɗansu jami'an tsaro da ke tunkar su daga Mali, illa sai askarawan jamhuriyar Nijar ne ke yin gaba da gaba da su a duk lokacin da bangarorin biyu suka yi ido hudu. Wannan ma shi yasa shugaban kasar jamhuriyar Nijar kan ziyara a cikin wannan shekara a tebaram take cikin gundumar ta bagaruwa, don tabbatar wa 'yan Nijar da ke zaune a wannan yankin da cewa hukumomin jamhuriyar Nijar za su tabbatar suwa musu da tsaro a wannan iyakar ta Mali. A rangamar ne da muke bato da ta hada makiyaya da manoma, mutanen garin Kwalluwa, mutane biyu ne daga cikin mutanen garin Kwalluwar suka shahar sasai, inda yanzu haka suna asibitin babban birnin jiha a Tawa domin amsar magani. Na tuntubi ɗaya daga cikin mutanen garin Kwalluwa domin neman sani yanda abin ya faru.
Hassan Ibrahim, Kwalluwa, to shi abin da sanadi ne kenan, makiyaya na ke zuwa ga gonaki, sun ka zo sun kai banna, sun koma su gonaki sun ka tari, to sun dawo kan hanyarsu ta gona zuwa gida na sai sun kai musu sun ka buɗe mu mutum guda.
Su makiyayan?
Eh, sun ka bubbuge shi, da sun ka bubbuge shi an ka taho nan gida, ba su bar shi da rai ba, Allah da yasa kuma da ba shi yasa, to an san gida sun tahi an ka kai karawa inda daren nan, inda daren nan. To da sai mutane sai sun ka dubari shiga an ka duka an koruga an ka taho kayan kanan na su makiyayan sun kai ta su ba da gidan mutane da wuta.
Su makiyayan suna da yawa ko 'yan kaɗan ne?
To da motuna na da suke kamar yana ganin su hudu na an kai.
A bisa motuna ɗauke da bindigogi?
Da bindiga da yake da motuna na suke nan suna hali na ruka sun kai ta da mutane wasu sa ma ai bincike ba.
To yanzu bayan abin ya faru kamar mutum nan sun kaji ciwo?
To nan dai a take mutum biyu na sun kaji.
Sun halbe mutum biyu?
Eh, mutum biyu, kuma yanzu magana da aka yi su a likitattawa.
Su mutanen suna likitattawa, to muna yan musan bayan sun halbe mutum biyu, yalla su an samu an kai musu hari ko kuma ba a halbe kowa cikin su ba?
Babu wanda an ka samu cikin su, kuma ba amma jami'an tsaro sun taho kuma an yi kwararren su dai ba a sami su ba.
To ka ce banna ce sun kai, ya aka yi su kai banna kuma an ce gashi bisa moto ne an kai halbe halbe, ina bisa shan da su kai banna?
To bisa shan daga baya da sun kawace an taro bisa shan, iya zama kana da nika maka bisa tana nan ga gurdurjen ta yi uku ba ba shi ta bisa shan.
Amma su masu bisa shan sun arce sun ni batan dabo.
An yi kwararren su da moto.
To yanzu wani hali ake nan a cikin wannan gari na Kwalluwa bayan haka ta faru? Ana kwana hukun dabbobi. To kuma tun wannan lokaci ba a ji samata hilla ni wannan yankin ba har yanzu?
A'a, muke so a nan karkara, amma ne su wannan wuri dai, man haka wasu magargari kai ya na tsaro su nan kada su hawo da tare da mutane amma kuma cikin gari da mutane da shi aka bi amma da mai tsaro an kawo
to nan kuma cikin gari waɗansu ba su ce su dauke wata doka a hannunsu ba zuwa ga hillanin da ake zanna tare
su aka doka duk wannan hayanin da aka haɗa hillanin da aka kawo duk dai da hakuri ko aka da an kawo hillanin amma an ba shi ko din zaka fata
kaman sun kai suno da an ka kame an ka tsare su hillanin
maza mutu uku an ka kame kuma amma an tsara su ga jami'an tsaro da za ka fita da su dauran nan
sun tare su illela kotawa
sun yi bagaro da su
to sun yi bagaruwa da su to ana ya cewa yanzu haka nan inda kuke hankali tashi yake ko kuma kwanci akwai kwanci hankali ba wata matsala to mutane suna ci gaba da hita daji ko yanzu an bar zuwa daji dole sai an ga wada haji ya ba su
to ana hita daji amma ni a hankali na haka ana hita daji amma kan babu ne to gaskiya sai har yanzu ma ta ke tsakar mu ki har yanzu ki maka dabba a duk da ke ga hannun wajen 300 ba na shidda kananan
kuma in dabbobin na nan ga hannun ku hankali ba zai kwanta ba to kuma in dabbobin nan na nan cikin wannan gari kana nuna hankalin ku ba zai kwanta ba
ina zai kwanta mu da ko dabbobi sun tafi hankalin mu zai kwanta a lokacin addu'a da mu kai Allah ya ba mu kariya kamar
daga bisani hukumomin gundumar da sawar bakin sarakunan gargajiya na wannan yankin sun sa bakunan su a cikin maganar domin a saki bisashen waɗanda ake tuhuma da yin bannar abinda ko ya faru ganin cewa rashin yin hakan na iya tada wata kura kuma wani hayaki na iya tashi saboda masu dabbobin na iya yin karfin halin kutsawa domin neman ceto dukiyar su Abdulaziz Bube Kansila tsohon mai wakiltar garin na Kwalluwa a majalisar da'irar Bagaruwa ya tabbatar suwa mini da cewa an saki dabbobin
sunana Abdulaziz Bube Kansila ban ce Kwalluwa idan sai mu ce alhamdulillah sun da situation na bisa shi na aka fara muna bayan an yi wannan Abdulaziz Bube kusan kusan ka tarbi ni kuma ka ce daga cikin garin mu duk wanda ka bai zaci da kashi mun san kai hari mun da gaskiya mu an ka buje mun ka bisa kuma mun ce musu kuma hari sun ka dubin da gudu hannun mutane har sun ka ji mun mutunci
yanzu ana iya cewa nan wannan yankin ana iya cewa jama'a dai ko har yanzu ana cikin zaman tardar akwai shakku
to ina ran hankalin ka shakku to sai daga cikin mun tsara
to yanzu an ba su duke su sun tafi da ita
to yanzu ka ce mun ji tawakilin sarki na Hillani a cikin Abdul Rashid ya su Abdul Rashid ka sake Hillani da haki na Hillani guda eh wanda ya kada maka kuma kan yi to sun ka kawo kaddarin kai da shi shi da abu
sun tafi da bisashen to yanzu ana iya cewa kuma a cikin kwanciyar hankali ake yi wannan yankin ko yanzu da an ka amshi dukiyar ba a yi ma kowa wani bayani ba kawai ta yaɗe an kare
bayanin halawa ɗaya da rubuta da sun ka ci kullum ini kula da ta an kan rubuta kara da ruwa da muka wasan rubuta wa kin na so gadon suna kwana uku mun ka ci ga abin da za a ba su an ka ce ɗan yadda ba a ba ba ka za a ba don amma ba da bishiya
to yanzu abin da ya faru shi ba a yi zancen shi ba da su ko kaɗan ko
mun ka ce ta zo rubuta su mai yan yanzu muna za mu tantara ina ake da mu yanzu
gabanin abubuwar irin wannan taho mu gama tsakanin manoma da makiya ƙarshen damar ta gabata ta wannan shekara 2022 an yi wata ganawa ta gaba da gaba tsakanin gwamnan jihar Tawa Isa Musa wanda ya gana da kungiyoyin manoma da na makiyayen don rigakafin afkuwar hakan gwamnan Isa Musa na ci gaba da yin kira tare da daukar matakai na ci gaba da zagayawa a karkara tare da wakilan manoma da makiyaya don jan hankalin jama'ar biyu da ke zaune a karkara da su guji yin fada tsakanin su kamar yadda gwamnati ya bayyana mini a lokacin da suka kammala haduwa da kungiyoyin manoman da makiyaya a fadar sa
mun kira wakilan manoma da na makiyaya ne ne maksudin kiran da mun kai musu yana cikin shawara yanzu dai kawai da kace mun shiga lokaci wanda ke da wato tsanani wato muna yin da muna fita ido tashi ba sai in ce tunda ba a saki gonaki ba kuma su kuma makiyaya sun har danuwa suna tahowa to in ba a yi hankali ba wannan yana ka kawo tashin hankali ha akai abinda duk kowa zashi ci a dakin Asha. To don haka ne mun ga kira su mun ga ce ta kamata zamanto mun zo mun shirya da zamu mutunkari makiyayin nan da kuma mutane duka mai manoma don saboda mu kwatanta musu yadda ta kamata zamanto sun rike muna son mu rike zaman lafiya tsakanin mu. Lalle makiyaya me yasa suke tahowa da kwai ciyawa can amma matsalar ruwa ke kawo dole ne su taho badan ruwa amma wurin taho wannan badan ruwa suna zuwa suna iske gonaki ba su tashi ba tunda yanzu ga zaman da aka yi ba gonaki ba su tashi ba kuma ka san ita bisa ce inda duk an ka zo ka tace ta shiga cikin gonar wani to wannan an ta shiga an kai bana ka gani abin mutun ya riga shine abincin shi na shekara an zo an canye shi ka gani da kuma matsala to don haka ne mun ka samun kai shawara ta suwa ne zamu muskanta wannan abu mun ce musu su tsara da kuma wani proje wanda aka ce mapra za ba su tallafi zai taimaka musu su zo su kewa tun yanzu su tunkare waɗannan makiyayan kwatanta musu ba ta da gonaki ba ya kamata su yi kokari su tsaya su abudi tabuka waɗanda ba su haƙe ba Allah so a maida su can su zo su tsaya ko ka hin satin ne masu zuwa in an sakin gonaki wannan sai su taho don kuma wuciya za su yi su bi burtali tunda da kwai burtali su ma manoman tun can kwanan baya mun yi magana ko ka hin da manan ma ta sauka mun ce musu ai hatara da cin burtali saboda shi burtali tsari ne na wanda kawo kwanci hankali tsakanin al'umma ya zamanto al'umman makiyaya da manoma ne kuma waɗannan sana'o'in sun cudu to dole ne a dauki matakan wanda kowanne zashi sana'a shi ya ci umhanin ta cikin kuma hankali kwanci to shine wannan umhanin burtali da wani dajin kiwo don saboda a kiyaye ma makiyayi in ya taho ga hanyar da zabi sashin shi zasu bi an bude mishi hili in an ka ta haya su tsaya su yi kiwo su huta su ci gaba to kai kuma manomi kada ka ci wannan burtalin kai kuma makiyayi ka rike sashin ka bisa burtali to duka waɗannan abin shine mun ka tuno musu mun ka ce ta kamata su zo su ƙara kwatanta mutane su ce kowa ya tsaya bisa gaskiyar shi kuma haɗin ma kai da hikima ce bisa ce an je an yi barna ba faɗa za a yi ba babu dokar wata sanda ko wata takobi a'a
ita ko kungiyar nan ta OIM Organisation Internationale de la Migration mai kula da ƴan gudun hijira tara hukumomin waɗansu da'irorin na jihar ta wata yi a garin birnin Kwanni domin faɗakar da su game da illar faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya da ke iya haifar da ƴan gudun hijira da dama
ni wannan point focal ne na OIM nan Kwanni programme de cohésion communautaire PCCN wannan horon bayan an ƙare horo akwai caravan de sensibilisation da za a yi ita ma fandan sijur za a yi ta to wannan abin da yana da muhimmanci kwarai saboda ƴan an ba waɗannan konseye horo za su ƙara ƙarfafa sanin su da suke da deja bisa kai ga yadda za su ƙara inganta kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin al'umma kuma dai za su ƙara kusanto al'umma kusan su don su ƙara da duka ba su bayanin abin da ke wakana tsakanin su saboda in al'umma suna ba da bayanin me ke faruwa tsakanin su abun yana da kyau za a samu a warware wasu matsaloli da tsakanin al'umma ba tare da an wahala ba tare da an samu watsar da jini da wani jimu juna tsakani ba kama irin wannan rigimar da ta faru shekaran jiya kaga irin wannan duka rishin wani lokacin kamar babu ba da bayani ne muke wakana tunda nesa a samu a shayo kan shi
na kira magajin garin Bagaruwa domin samun karin bayani game da abin da ya faru a garin na Kwalluwa da inda ake ciki da ma irin matakan da aka doka inda ya amsa min da cewa ba shi nan lokacin da abin ya faru amma zai yi wa shugaban gundumar Bagaruwa bayanin tattaunawar mu inda ko hakan ta tabbata kamin ya ce mini shugaban gundumar ta Bagaruwa ya ce a halin yanzu maganar tana kotu kuma ba zai iya magana ba har sai kotu ta yanke hukunci a kai su dai mutanen garin na Kwalluwa sun bayyana cewa ɗan ta'adda ne dauke da makamai akan babura suka dafa ma makiyayan inda suka yi ta halbi har suka jiwa mutanen su biyu
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin wakilin namu da ke birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da kuma sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Allah kada ta roƙo Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na da dan gari. Yau muna tare da wani dattijo wanda zai ba mu tarihin garin Kwarau. Kwarau gari ne da yake karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna. Kada dai in cika ku da surutu bare mu ji ainihin sunan dattijon da muke tare da shi.
Assalamu alaikum. Ni ne mai anguwa Musa Dahiru, wakili sarkin Kwarau.
Tumadala mai anguwa, barka da zuwa, kuma muna maka fatan alkhairi da addu'a da mu ji cikakken tarihin garin Kwarau. Menene asalin kafuwan garin Kwarau wanda ake kira Kwarau a yau? Kuma wasu suna ce mata Sabon Benin. Menene asalin ita garin Kwarau?
Kwarau asalin ta mutum uku ne suka kafa ta, sun kuma samu ainihin wani daga ciki a masarautar Zazzau shi ya zo ya kawo bayan shi wannan wuri. Da ya kawo bayan shi wannan wuri a suna zaune, sai can ya hau dawakin shi ya zo ya ga bayan shi ya koma cikin garin Kwarau. To sai wasu mutane guda uku suka zo suka dinga kewaye gari, suka duba bangaren yamma rafi ne, bangaren kudu rafi ne, bangaren gabas maramara ne. To sai suka duba suka ce, to ai gurin yayi kadan, akwai makara amma a arewa ne. Arewan nan kuwa tana cikin gidan gonan zariyawa ne, hukuman zariya ne, kaga ba su da iko su ɗibi wannan wuri. To shi wanda yake da wandin nan bayi da ya kawo su wannan, kaka ne na iyayenmu, kakan iyayenmu shi ne ya zo ya kafa ya aje wannan bayi a wannan. Sunan shi Usman, dan sarkin dawakin Zazzau Abubakar.
Shine wato ainihin ya fara kawo mutum ya ajiye a kasan Kwarau.
Kwarai kuwa
kawo bayin sa kenan.
Eh, to ana nan sai mutanen guda uku suka zo suna kewayawa, sai ce, to ai wannan wuri ba zai yiwu ba, gari ba zai kafu ba anan. To sai cikin babban bawan su sai shi Usman din nan ya zo. Da ya zo ya same shi, sai ce, wasu baki sun zo suna kewaye wurin nan, sun ce za su kafa gari. Sai ce, ina suke? A kira su su zo, in gari ya daɗi ai da mu ciki. Sai to alhamdulillah sai tafi ji kira mutanen nan suka zo. Ya ce, ina suke so? A arewa ce su ɗibi inda suke so arewa su ƙara shiga garin. To abinda aka yi kenan, wani lokaci sai suka ƙara mutanen nan ko mutum ukun nan da Isau da Misaje da Hana aiki. Sunan su kenan, su uku din nan.
Yan uwan juna ne ko kuwa?
Allah ya haɗa su suka zo kafa garin. Isau Misaje Hana aiki. Kuma zan maka bayani kamar yadda kowannen su daga ciki yake. Misaje shi ne ainihin gidan limanci na asali na farko na Kwarau. Su ne gidan Salai Shehu Ciyama, shi ne mai sage. Hana aiki a irin gidan babana ne, ma dakin fawa gidan ƙoshi. To su ne iyalin Hana aiki. To shi kuma Isau bai haifa ba, ba a haifa mashi ba. Kajin da binki.
Menene ka sani ainihin sana'ar mutanen Kwarau?
Alhamdulillah, mutanen Kwarau suna da sana'a, wasu bangare suna gine-gine irin na tukunya, sauransu da wasu abubuwa. Kuma wasu kuma manoma ne. Noman nan ta yi tasiri fiye da yadda ake zato a garin Kwarau. Ta fitar da Kwarau fiye da yadda ake zato.
In an ce Kwarau a noma, me aka santa da shi?
Abinda aka sani da Kwarau, bayan an taba sai muka dawo, babu kaman abinda za a zo a samu Kwarau. Shi na farko rake, sai na biyu aka dawo kan doya, sannan aka samu talkace sauransu. Amma rake in aka zo aka ce Kwarau, iya ido za ka yi gani rake ne kawai aka ya komo.
Shi ne babban noman su.
Yawwa,
kuma shi aka fi sanin su da
shi. Aka fi sanin su da shi. Za a zo mota a daga ɗauka ana kai wurare. Daga nan kuma sai Allah ya ƙara buɗe wasu hanyoyin, sai ana noma doya, amma a sa rogo, zuwa su walihan a fadama, duk ana yi.
Kai maganin kasuwa, yaya kasuwan Kwarau take? ta fara ci da kuma dai da take ci da kuma yanzu amfani da kuma yadda kicin kasuwa take ga kowanne mutanen duniyan nan
a matsayin kasuwanci na korau lokacin da ta fawa ta nunka yanzu kusan goma tunda a kudancin nan namu ko arewacin mu namu daga ciki babu inda ba san garin korau ba
kasuwan
a zo a sai kaya a dora a kai Sokoto da Katsina Kano duk za a dauka daga nan har Maiduguri ana kai kaya
wasu abubuwa kake ganin korau yanzu ta rasa idan muke akari da kayan more rayuwa na bil alam sun da yanzu an samu cewa wasu abubuwa ne korau ya kamata a ce tana da su wanda ba ta da shi yanzu
akwai wasu abubuwa yanzu maganin da ke yankin korau yanzu ka ga ba mu da wani ran dam wanda za a yi amfani wanda za a yi wanda yi na aiki ne na rani wanda za a mutanen korau za su yi amfani da shi ba mu da shi albarkan Allah da mai ke rafin nan da muka sani da shi ne don yanzu ina ganin mutanen mu daga cikin ma'aikata rashi akwai wanda suke zuwa wannan dam din su zo su nemi wuri zuwa hagwauru suna zo su nemi wuri don su yi aikin nan rai in suna shi za su tashi a ba za su je ba sai su za su nemi abincinsu a yankin mahaifansu da masarautarsu
sunan korau ya gauraya da Birnin Yaro me ya kawo sunan korau ya gauraya da Birnin Yaro domin ka yi mana maganin wata Birnin Yaro amma yanzu korau kamar sunan Birnin Yaro ya kwace mu korau suna sai dai a ce je korau amma kuma duk wanda zai ce zai zo korau Birnin Yaro zai fara fadi me ya kawo wannan
alhamdulillah dalilin Birnin Yaro garin Birnin Yaro yana can kafin a kafa korau Birnin Yaro an riga an kafa ta ita Birnin Yaro tana arewa ne maso gabas da korau mu yankin mu nan iyakan mu wajen durin iyakan ta nan shine bangaren korau su kuma abin da ya shafi bangaren dandani tsallake wancan da wannan tsallake to shi kuma yana Birnin Yaro tsohuwa
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
zaman duniya ai sai hakuri wani yaki kamar zai tsoka dan yaro na ce kuma yana taka
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.